Bankin na Duniya ya ce kamata yayi ana siyar da litar man fetur naira 750 a Najeriya. Bankin na zargin cewa har yanzu gwamnatin Najeriya na biyan kudin tallafin man fetur idan aka yi la'akari da yadda farashin yake a yanzu. Bankin na Duniya ta bakin wakilin ta dake kula da fannin tattalin arziki a Najeriya, Alex Sinat, ya ce kamata yi gwamnatin Najeriya ta sayar da litar man fetur akan farashi naira 750 saboda ya kasance matsaya ɗaya da yadda musayar kudaden kasashen ƙetare yake a ƙasar. Alex Sinat ya bayyana hakan ne a Abuja lokacin da yake gabatar da jawabin manufofin ƙasar ta farfadowa sabuwar manufa da kuma sakamako. Mr. Sinat ya ƙara da cewa idan muka kiyasta yadda farashin litar man fetur yake a yanzu da kuma yadda farashin canjin kudaden ƙetare suke, zaka ga cewa gwamnatin kasar na biyan kudin tallafin man fetur domin Najeriya na amfani ne da kudaden kasashen ƙetare wajen shigowa da man fetur kasar. Sai dai masana na ganin wannan shawara ta Bankin Duniya ka iya mai da hannun agogo baya duba da yadda rayuwa ke da matukar tsada yanzu a kasar, a cewar Aliyu Usman Jibo, masanin tattalin arziki kuma malami a makarantar koyar da malamai dake jihar Jigawa.
Wannan ƙari akwai matsala gaskiya. Ita gwamnatin Najeriya ya kamata ta ki karbar wannan tayi na Bankin Duniya. In gwamnati ta ƙara wannan kuɗi zuwa naira 750, to gaskiya akwai matsala. Mun san halin da 'yan Najeriya suke ciki, kuma duk duniya ta yarda 'yan Najeriya suna cikin halin kunci da gagana ta yi sakamakon ƙarin da aka yi a baya. Wannan ƙari in an sake yin shi zai ƙara kashe masana'antu. In an samu wannan ƙari zai taɓa kowa da kowa, domin ba wani kaya wanda ba a ɗaukar sa a matsar da shi daga wannan wajen zuwa wani wajen. Saboda haka kuɗin sufuri na kowane irin fanni na sufuri zai ƙaru. In ya ƙaru kuma shi ma farashi na kaya, musamman kayan cimaka, shi ma zai ƙaru. Saboda haka gwamnatin Najeriya da ma ita bankin duniya din ya kamata su duba na tsanaki, su duba halin da 'yan Najeriya yake ciki, su gane cewar yin wannan ƙarin zai jefa tattalin arzikin Najeriya ne cikin matsala.
Shin ko yaya dillalan man fetur suka ji da wannan shawara ta a ƙara farashin litar man fetur zuwa 750 da Bankin Duniya ya bawa gwamnatin Najeriya? Bashir Salisu Tahir shine shugaban dillalan man fetur ta IFMA Reshen Arewa maso yammacin Najeriya.
Shi World Bank ba su za su yi determining din nawa za mu sai da mai ba, saboda ba su san yanayi da muke ciki da wahala da ɗan Najeriya yake ciki ba. Kuma abin da ake faɗa, idan an yi da regulation, market force, ƙarfin kasuwa shi zai determining inda za a sai da mai. To amma yanzu ma kurs ƙasa yake yi, ya kamata ɗan Najeriya ya samu sauki a ce man nan ma ya da 400-500 tunda man nan ƙasa yake yi. To ya kuma za a zo a ƙara cewa a sai da mai 750? Kuma in haka ne ɗan Najeriya, so haka za a yi ta danna shi kenan sai ya zo ya rasa yadda zai yi.
Yanzu dai hankulan 'yan ƙasar ya karkata ne ga gwamnatin tarayya. Ko za ta yi amfani da wannan shawara ta Bankin Duniya, ko kuma za ta yi la'akari ne da halin kunci da 'yan ƙasar suke ciki? Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.